Jama'a masu sauraron mu barkanku da saki saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke tattaunawa kan batutuwa da suka shafi al'umma domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke jan linzamin shirin. A yau shirin zamantakewa ya tattauna ne kan matsaloli da tsofaffi ke fuskanta saboda rashin basu kulawa ta musamman a cikin al'umma.
Gata ya kasa har ga Allah bane da ƴaƴa masu rike ni. Babu Allah bai ban aihuwa ba. Kuma wannan jinya da ta shige ni to dai ƙarfi yanzu ya ƙare.
Wallahi da jiya da yau ban fituwa ba. Ɗakin mawu ya gare shi.
Masana sun bayyana cewa tsufa na farawa ne daga shekaru 60. Yaƙe-yaƙe da annoba da ake fuskanta a ƙasashe daban-daban na duniya ya sanya tsofaffi cikin matsaloli da dama, kama daga rashin lafiya, rashin muhalli mai kyau, rashin samun kula daga al'umma da gwamnati, a lokuta da dama kuma ba sa samun waɗanda za su furta matsalolin da suke ciki. Na tarar da wani dattijo da ya haura shekaru 60 wanda yake bara ga kuma lalurar cuta ta kuturta tattare da shi.
Allah yana taimaka mana al'umma suna iya kokari.
To wani zai yi zaton tunda ka dan zama dattijo kusan shekarunka nawa yanzu?
Yanzu dai ina ganin na bada 60 baya kuma ga laruri daban-daban a jikina. Wani ya gani zai ce lafiyayye ne. Ni na sa abin da nake tare da shi.
To al'umma nan suna taimako kuwa sosai?
Eh ba babu laifi.
Me yasa kake baran nan baka da ƴaƴa ne da za a ce sun aje ka su suna taimaka maka a gida?
Wa kin kaikayo mun inda yake kaikayo. Gata ya kasa. Allah shine gatan mu. Amma kaman da kika faɗa kaman ƴaƴa har ga Allah bane da ƴaƴa masu rike ni. Babu Allah bai ban aihuwa ba. Kuma wannan jinya da ta shige ni na zo ba yara nan a Bauchi. To dai ƙarfi yanzu ya ƙare. Ba zan iya gudu in kama ba. An kore ni sai dai in kwanta. To shine nake lallabawa albarka Annabi. Al'umma suna taimakawa.
A nan gwamnati suna taimaka muku kuwa?
Kamar a Bauchi da nake muna da kungiya na leprosy. Gwamnatocin da suka shuɗe gaskiya sun samu a hamata, suna taimaka mana, suna ci da mu. Kamar ma bayan Isa yi guda, shi yana ci da mu wata uku, bayan wata uku zai ci da mu. Duk local gamma 20 na Bauchi suna kula da nakasassu.
Yanzu idan aka ce gwamnatin nan za ta tattara ku a wuri ɗaya ta ajiye ku, ita take ciyar da ku, take biya muku bukata, kusan za ku amince haka?
To, akwai abun tunani. Gwamnatin sai ta yi faɗa ba cikawa ba. Sai ta tara mu, ta ƙara nakasa mu, biyan bukata bai samu ba. A bar mu yawa cikin al'umman Annabi. Akwai na Allah masu tausayawa. Ka duba kamar gidan yari da gwamnatin take lura da su, su ma suna kuka. Abinci yana kasawa, kula baya yi wa sosai. Gwamnati yanzu sai a hankali. Wani yana nan lafiyarsa kalau, wallahi tallahi bai da abin da zai ci. Ya shiga barar. Mutane kuma mun gode musu. Allah ya yi albarka.
Matsalar tsaro da Najeriya ta samu kanta a ciki da tsadar rayuwa a ƙasar ya sanya wannan dattijo yin ƙaura daga jiharsa ta Zamfara.
Ni Hamisu nake Zamfara. Abin da yasa nake bara saboda wannan lalura take gare ni da ta same ni lokacin da na kama ta yara na ba sai ƙarfi ba. Tun ga dole ne in je in nemi abin da nace. To amma yara na sun yi ƙarfi ko wani mama ta buke gare shi.
To gashi nan kana da yara, me yasa yaranka basu ce bari mu ajiye ka a wuri daya mu dinga ciyar da kai, muna shayar da kai, muna biya maka duk abin da kake bukata ba?
To ƙarfin su bai kai haka ba, magana gaskiya. Dan yanzu a takaice nan wurin suna maye da ni saboda rashin zama lahiya. Ai farkon bayani kin ji abin da na ga miki nace mu abin da ke damun matsalar rashin tsaro. Kuma duk abin da ya kawo wannan abu ga Najeriyan nan ma ba amma Zamfara kawai ba. Sun hana noma wa'annan mutane, suna bin mutane gonaki suna kashewa. Kin san kaushi amfanin gona shi ne ake kawowa daga ƙauye a zo da shi birni mutane su amfana. To sun hana a nomo a kawo shi birni mutane su samu abinci. Shin ba dole matsala ta shiga ba? To amma koyo ko gobe idan Allah ya kawo zama lahiya, gwamnati ta kula da jama'a, ta tausaya musu, an ka samu tsaro komai zai warware. Amma idan ba tsaron nan hayo ba a samu sauki ba, akan kashin mutane da ake an hana neman abinci, to gaskiya abun yana da matsalar wucewa. Sai dai abin da hali ya kawai za a ce.
Hajji Hadiza mai shekaru akalla 80 tace hatta ɗakin kwana ba ta da shi balle abinci, don haka take yawon bara da ɗan jikanta mai shekaru 8 da ke taimaka mata.
Hajji Hadiza nake.
Yauwa. Ya akai sallah?
Lafiya ƙalau. Allah ƙara mana lafiya.
Amin amin. An samu abinci da wadata an ci kuwa?
Akai abinci ka bai wadata ba. Yau ba za a mutuwa tun jiya ba har yau.
Allah sarki.
Wallahi. Ayo ba girkawa kuma ba girka ba na saya ne.
Kenan ba samu garin tuwon ba ne ko kuma dai me faru?
Masu zai da har ba tu tuka ba ni ka tuka nake a gida na. Sai ni sai wannan yaron fa. Dama sai an dafa ya je ya sayo mini inci. To inda ake girkin duk ba samu ba. Aikin kawar wannan da ake kawa masallaci. Wallahi da jiya da yau ban ci tuwo ba.
To baba baki da yara ne da za su kula da ke su dafa miki tuwon?
A ina. Daga ni sai wannan yaron na sai waɗansu ‘yan uwaye na kuma ban mu tare da su. Suna wata unguwa ni ma ina gidan daban. Shi ne
ya. Ba su zauna kun sun ɗauke ki sun ajiye ki a wurin su saboda su yi ta kula da ke ba?
A'a akwai abin da ya sanya. Ɗakin ma wuya gare shi. Shi ne ya sanya da duka maribu da ba maribu ba.
Wato rashin wadata ne ya sa ba ku zauna wuri ɗaya
ba? Na ɗakuna ba. Waɗansu ƙannuwan na ba zan ce ba ƙyaƙyara. Da suka zo sun yi wani kwana huɗu suna waje suke kwana.
To amma me kike bukata yanzu a ce na taimako ko da gwamnati ne in ta ji wannan hiran mu da ke me kike bukata taimaki?
Bukata abinci. Abinci da kuɗi da lafiya. Shi nake bukata saboda jikoki na yara na a matsa suke. A matsa suke ni ma a matsa nake. Tunda kin gani ya wannan makarniya ce tsohuwa ce. Kika gani ina ta yawo. Ai kin son da matsuwa.
Malama Tani Abu ta ce wasu yara da iyaye suka sadaukar da rayuwarsu wajen basu tarbiyya da ilimi na rayuwar duniya basu saka wa iyayensu da alkhairi.
Gaskiyan shi ne idan mun duba yanayin rayuwar yau za mu gane cewa yawancin yaran ba duka ba ba su kula da iyayensu yadda ya kamata. Bayan iyayen sun riga sun yi rayuwarsu suna girma da wayannan ya'ya din. Suna hana ma kansu jin dadi domin ƴaƴan su samu tarbiyya ta fannin ilimi da zaman rayuwa. Amma a kwana a tashi bayan yaran nan sun zama mutane sai ka gan cewa sun manta da iyayen nan. Wasu su tsufa suna kauye ba ƴaƴan ba za su waiwaya ma su ce bari mu je mu dubi tsoffin nan ba. Sai a kyale su suna noma a cikin tsufan nan suna ciyar da kansu. ‘Ya’yan kuma suna rayuwa a birane. To abun a yadda yake yanzu gaskiya shine abun takaici ne.
Amma me yake janyo haka idan aka ce iyaye sun tarbiyyantar da ‘ya’ya ya kamata a ce cikin wannan tarbiyya su gane cewa idan iyayensu sun tsufa ya kamata su ma su ɗauka. Me yasa yake samun wannan tsaiko?
Ina ganin son zuciya ne kawai da rashin kula. Rashin ganin iyaye da muhimmanci shike sa wannan. Amma bai kamata ya zamanto haka ba, domin ko a littafi masu bi suna karban ‘ya’ya suna karban koyarwa daga cikin majami'unsu. Amma sai ka tarar ba su amfani da koyarwan littafi mai sarki, domin littafi ya ce idan mutum ya haifi ‘ya’ya ya kamata idan mutumin nan ya tufa ‘ya’yan nan su ne su lura da shi. Amma sai mu tarar ba haka yake faruwa ba.
Menene haƙƙin yara akan iyayensu musamman ma idan iyayen nan sun tarbiyyantar da su sun girma kuma sun samu ayyukan yi amma sun watse ba sa kula da iyayensu? Menene haƙƙinsu?
Haƙƙin shine ya kamata dole ne. In fact littafi ya ce idan iyaye sun tufa haƙƙin ‘ya’ya ne ko da me ya faru ko da ba a samu da yawa ba. Amma a dinga waiwayawa ana zuwa ana ganin tsoffin nan da an yashe su a kauye. Idan ba su yi haka ba ba albarkan Ubangiji.
A wasu kasashen da suka ci gaba, hukumomi na gwamnati da masu zaman kansu na da tsari na kula da tsofaffi. Mr. Marcus Bonat, dan Najeriya mazaunin jihar California a kasar Amurka, yace tsarin samar wa tsofaffi wurin da za a kula da su yana da muhimmanci wajen inganta rayuwarsu.
Al'adunsu na nan abinda na lura na gani cewa in mutum ya tsufa yaran shi ko kuma yaranta sukan doke mutumin su kai gida wanda aka shirya musamman wanda ake lura da tsofaffi, amma yaran za su rinka biya. Akwai wata wanda na sani ta kai shekara 98 ta ce man ba ta da kowa yanzu saboda ita tana da gida babu yaro wanda zai doke ta ya kai ta a wannan gidan nan wanda tsofa ana kai tsofaffi, ita tana zama a gidan ta ne. Akwai lokuta da dama wani lokaci za ta fadi kullun tana asibiti saboda ba mai iya lura da ita.
Kaman ba sa yi kaman yanda mu muke yi a nan Najeriya, ko da a ce ƴan uwa ne ko dangi dai za su zo su kula da mutum a ce ya kai wannan matsayi na tsufa.
A'a, ni ban gani ba. Kin ga wannan misali wanda na baki akan matan nan, na tabbata inda ce a gida ne, na tabbata ko da ba ta da yara makwabta za su lura da ita, amma nan ba haka ba ne. In dai da gwamnati namu darasin wanda ya kamata mu Afrika mu koya, za mu samu irin wayannan gidajen nan wanda in kai baka da lokaci kula da dai abin iyayenka, to sai ka kai su nan kana biya ko kuma kina biya ana lura da dai tsofaffin.
Jama'a masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya zo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya nufe mu da kaiwa zan dawo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji, nake cewa mu huta lafiya.